Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22-25. Sai kuma wasu tashoshin FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Dalol, ko kuma VOA Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma akan yanar gizo a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin mu na rana yau Juma'a 20 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labaran.
‘Yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun bayyana shugaba Donald Trump a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. Kasar Habasha ta kaddamar da tauraron dan adam dinta na farko. A India kuma 'yan sanda a birnin New Delhi sun hana wani taron jama'a a wasu sassan birnin domin dakile zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar.
Tokanin labaran kenan kuka saurara. Idan muka shiga cikin shirin kuma za ku ji irin halin da mazauna garin Wapki dake jihar Arewa mai nisa a kasar Kamaru dake kan iyaka da Najeriya ke ciki.
Gaskiya muna cikin juyayi da ainihin bakin ciki da dimauta game da harin da ƴan ta'addan Boko Haram suka kawo mana a wannan garin namu na Wapki.
A Najeriya kuma alƙaluma na nuna cewa kimanin mutane miliyan 100 ne ba su da aikin yi, amma kuma
mutum miliyan 100 ba a rana ɗaya za a yi wannan ba, ba a shekara ɗaya ba. Za mu ka a wannan lokaci na wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ƙarshe muka cewa cikin shekarun nan uku da suka yi mun iya yin gurin a ce rabin abinda ya kamata.
To muna tafi da wasu labaran kuma kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka. Amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniya. ‘Yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. Dukan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta tsayar da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daktarori biyu na zargin tsige Trump saboda zarginsa da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. Akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa, inji tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wanda shine ke kan gaba wajen yuwuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara a jam'iyyar ta Democrats. Shi kuwa Senator Bernie Sanders, wanda shine na biyu a bayan Biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama, ya kira Trump tataccen maƙaryaci wanda ya ci amanar Amurka da ma'aikatan Amurka. Kasar Habasha ta kaddamar da tauraron dan adam dinta na farko a sararin sama a yau din nan Juma'a daga wata tashar harkokin sama Jannati dake kasar China. Hukumomin Habasha da na China dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya wacce ke birnin Addis Ababa. Mataimakin Prime Minister kasar da Mick McConnell ya bayyana a wani jawabin da ya yi cewa wannan tamkar farkon bunƙasa fannin fasaha ne ga ƙasarsa. Bayanan da za a samu daga tauraron za su taimaka wa Habashar wajen sanya ido kan albarkatun ƙasar. To masu sauraro kada ku sha'afafa, kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan jamhuriyar demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke kara kawo cikas ga yunkurin dakile cutar Ebola a kasar. Alkalaman da aka samu a baya-bayan nan a kasar sun nuna cewa mutum 3,354 ne suka kamu da cutar, yayin da kuma mutum 100 wato 2,218 suka rasa rayukansu sakamakon cutar. Jami'an lafiya dai na ta ƙara damuwa ganin cewa hannun agogo na iya komawa baya game da ci gaban da aka samu wajen daƙile cutar ta Ebola a yankunan Kivu ta Arewa da Ituri, saboda ci gaba da fada da ake yi tsakanin kungiyoyin mayaka da dama. Hukumar lafiya ta duniya ta ce an kawar da wannan mugunyar cutar daga yankuna 25 da ke fama da ita. Daraktan shirin daƙile cututtuka na WHO Michael Ryan kenan ke cewa,
in the last week, 4 to 10th of December, the number of cases jumped to 27 in a single week. So that's nearly a threefold increase.
Abun mamaki ne yawan karuwar da muke ta ƙara samu a yankin arewacin Kivu. A cikin makon da ya gabata kawai, mutum 27 sun kamu da cutar ta Ebola. ‘Yan sanda a birnin New Delhi na ƙasar India sun haramta gangami a bainar jama’a, wanda kwanaki uku kenan zuwa yau Juma’a. ‘Yan sandan sun katse hanyoyin intanet domin ƙoƙarin daƙile zanga-zangar da ƙasar ke ta fama da su, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum 8. An kuma tsare fiye da mutum 1,200. Mutane a Indiya daina zanga-zanga ne domin nuna adawa da wata sabuwar dokar da ta shafi baiwa 'yan kasashen waje takardar zama 'yan kasar wacce suke ganin tana barazana ga tsarin demokradiyyar kasar wadda babu ruwansa da addini. Yayin da wasu ke ganin dokar bata yi wa musulmai adalci ba, wasu da dama da suka hada da 'yan jam'iyyar Prime Minister kasar Narendra Modi na ganin dokar za ta kara baiwa mutane karfin gwiwar komawa Indiya da zama a kasar da a yanzu take fama da cunkoson mutane.
Madina Daribu ke min shani kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai cikakkun rahotannin namu. A can kasar Kamaru a jihar Arewa mai nisa, maharan Boko Haram sun yi wa ƙauyen Wabki diram Mikiya cikin dare, inda suka shiga gidan limamin garin. Ga wakilin sashen Hausa a Kamaru Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Maharan Boko Haram sun kai farmaki a garin Wabki dake jihar Arewa mai nisan kasar Jamhuriyar Kamaru, kusa da kan iyakar kasar ta Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Da misalin karfe 2 na dare ne dai maharan suka yi wa ƙauyen diram Mikiya, har suka shiga gidan limamin garin suka yi wa diyarsa yankan rago. Na tambayi wani mazaunin ƙauyen, Malam Yahaya, ko a wani hali ake ciki a yanzu haka?
Gaskiya muna cikin juyayi da ainihin bakin ciki da ɗimauta game da harin da 'yan ta'addan Boko Haram suka kawo mana a wannan garin namu na Wabki. Wato sun shigo cikin dare, misalin karfe 2 dare suka shiga gidan limami guda suka yi ma ainihin diyarsa yankan rago, suka yi ma diyarshi yankan rago suka yanka ta. To gaskiya muna cikin bakin ciki, muna cikin jumami, kuma wannan baya nasaba, yana da nasaba da sakacin gwamnati. Akwai sun yi sakaci sosai, musamman jami'an tsaron da suke a wannan garin namu. Gaskiya akwai sakaci, saboda ya kamata a ce a karfafa jami'an tsaro, a karfafa ainihin rundunan soja da jami'an tsaro na yan sanda na ciki DSS. Ya kamata a ce an karfafa su, saboda Boko Haram din nan ba a nesa suke ba, ba a wani waje daban suke ba, suna kusa, ba wai a nesa suke ba. In ba haka ba, ta yaya za a ce in ba don tsabarin tsaro ba a ce yan ta'addan Boko Haram a ce su kawo tare su yi irin wannan kisa, su kashe mace a gidan babanta, su mata yankan rago? Wannan abun nan bai yi ba.
Na yi wani jin ta bakin jami'an tsaro, amma abin ya faskara. Shi ma magajin garin na kwalfata na buga waya sa bata shiga. Ga dukan alamu dai hare-haren Boko Haram yana ci gaba da ruruwa a ƙauyukan da suke kan iyakar ƙasar Najeriya, Nijar, Chad da Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To Allah ya kyauta. A gaida Muhammad Awal Garba. A Najeriya, kididdiga da ma'aikatar kwadago ta nuna cewa a cikin mutanen kasar miliyan 200 da ake da su, sama da miliyan 100 ba su da aiki mai tsoka da zai iya fitar da su daga kangin talauci, wanda yake nufin cewa kashi 60 cikin 100 na daukacin mutanen na rashin aiki wato daukacin mutanen ne rashin aiki ya shafa amma ministan ma'aikatar bada agaji walwala da jin dadin jama'a Sadiya Umar Faruk ta tabbatarwa muryar Amurka cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na aiki tukuru wajen tabbatar da cika alƙawuran da yayi na fitar da mutanen miliyan 100 daga kangin talauci ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da sauran bayani
wannan kididdiga da ma'aikatar kwadago ta fitar ya ƙara jaddada batun cewa yawancin matasa a Najeriya ne ba su da ayyukan yi wanda ya sa kwararru a fannin tattalin arziki irin su Yushau Aliyu ganin cewa koma baya na rashin ayyukan yi din na da alaka da rashin tsaro da yake addabar kasar a yanzu
to tun kafin yancin kai abin da yafi samar da ayyukan yi a kasar shine noma kuma a yan shekaru na an samu matsala sosai game da mahallan noma saboda kamar yankin arewa maso gabas rikici ya sa matasa da dama sun bar gonaki sannan masu ayyuka sun daina ayyukan su sannan ba zarga zarga saboda da yawan mutane suna zarga zargan fatauci ne haka kuma a cikin arewa ta yamma da arewa ta tsakiya shi ma an samu matsaloli na tsaro wanda ya sa da dama daga cikin mutanen da ke aikace su ma hakan ba ta samuwa musu sannan kuma akwai yanayin da gama makarantu da kuma mahallan samar da ayyuka ya gagara saboda kamfanoni da dama masu daukan ma'aikata aiki musamman kamfanonin da suke da alaka da gona kamar masaku duk ba sa aiki da kuma abubuwan da suka shafi wutar lantarki wanda yake safar da ayyuka sosai su ma duk sun sa mutane dama ba sa aiki saboda rashin waɗannan abubuwa
amma ga ministar ma'aikatar bada agaji walwala da jin dadin al'umma Sa'adiya Umar Faruk ta ce gwamnati na kokari tukuru wajen ganin ta cika alƙawalinta da bawa mutane sama da miliyan 100 ayyukan yi da zai fitar da su daga kangin talauci da fatara
mutum miliyan 100 ba a rana ɗaya za a yi wannan ba ba a shekara ɗaya ba za mu ka a wannan lokaci na wannan shugaban kasa Muhammadu Buhari na ƙarshe mu ka cewa cikin shekarun nan uku da suka yi mun iya yin gurin a ce rabin abin da ya kamata a yi na wa'annan mutane za a fita cikin talauci kuma da Allah za mu cimma wannan nasara insha Allah akwai matasa da za a ce an sauya musu halaye daga cikin ta'adda yawancin su yanzu suna cikin al'umma amma kuma ba a fasu san goma su ba wani mataki zaki dauka wajen tabbatar da cewa sun samu ayyukan yi kuma an taimaka musu wato mataki za mu dauka shine za mu yi aiki da wannan hukumar tsaro da in muka samu wa'annan tatattun ta'addan da suka yi nadama kuma at radicalizing din su mu kuma nan ne za mu shigo mu ga cewa mun yi rehabilitation din su kuma mun gudanar da su kuma mun ba su tallafi na yanda za su iya dogaro da kansu su samu sana'ayi wanda za su koma makaranta ne mu ga cewa an maida su sun koma makaranta in wanda suke son su sana'a ne a ga cewa an ba su sana'a da za su iya dogaro da kansu su kula da kansu da ma iyalansu nan gaba wannan shine kudirin wannan ma'aikata saboda su ma ɗan Najeriya ne kuma dole a ga cewa an fuskance su an saboda a hana su sha'awar ma ƙara koma inda suka fito insha Allah
a yanzu dai ɗan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda gwamnati za ta kai su mataki na gaba kafin wa'adinta ta cika nan da shekaru uku Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ta gaida Madina Dauda da wannan rahoto kimanin yan gudun hijira 800 ne daga 2400 da ke samun mafaka a jihar Agadez suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar UNHCR ta Agadez suna kokawa da rashin cika musu alkawari kuncin rayuwa matsalar ilimi rashin aikin yi da dai sauransu yan gudun hijira sun hada da yan kasar Chadi Afirka ta tsakiya da Sudan ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta hada mana
Kimani yan gudun hijira 800 ne da suka hada da na kasar Sudan, Chadi, Afirka ta tsakiya suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar da ke kula da yan gudun hijira wato UNHCR inda suka ce sun gaji da rashin cika musu alƙawurra da ake yi kamar yadda wannan yan gudun hijira na kasar Chadi yake cewa
Moi m'appelle Suleiman Ousmane mon problème j'ai quitté au Tchad
Ni sunana Suleiman Usman dan kasar Chadi ne. Nazo Niger na biyo ta kasar Algeria. Nazo nan yau da wata hudu. Naga abubuwa da dama ba sa tafiya kamar yadda ya kamata. Kamar harakar ilimi, rashin aikin yi, na kuma ga mutane suna cikin wahala. Musamman matasa, kuma kuwa matasan ne mu ne kuma manyan gobe. Amma ga mu zauni ba karatu ba aiki ba zai yiwu ba shine yasa muka zo nan dan a sama mana mafita a nan ofishin UNHCR
je in familia ba Yusuf sai mu ake je
ina da iyalai a kasar mu ta Chadi ba mai taimaka mana nake taimaka musu gani anan ba aikin ni ina so ne na samu kyakkyawar rayuwa Muhammad Nur Abdullahi shine shugaba mai rukun ƙarya na ofishin UNHCR na jihar Agadez Ya yi ƙarin haske kan nauyin da ya rataya a kansu game da 'yan gudun hijirai.
Quand les réfugiés étaient arrivés, nous avons eu une rencontre de masse avec eux.
A lokacin da 'yan gudun hijira suka zo nan ofishin mu na UNHCR, mun yi zama na musamman mun tattauna da su, inda suka bayyana mana bukatunsu wanda suka hada da kula da kiwon lafiyarsu, matsayin su na 'yan gudun hijira a Niger. Sai kuma hulɗa da kungiyoyi masu hannu da shuni sun miƙa mana wannan a hukunci amma ba su ce suna buƙatar komawa ƙasar su ta ainihi ba mu taimaka musu sun nemi mafaka a nan jihar Agadez ta ƙasar Niger gwamnati da kungiyoyi sun dauki nauyin su ba aikin mu bane mu mai da su inda suka fito wato ƙasar Libya Muhammad Nur ya ƙara da cewa za su bi hanyoyi na samar da mafita ga 'yan gudun hijirar
Nous avons mis en place une stratégie de gestion de cette crise.
Mun sanya wata fasaha na magance wannan matsala shine ci gaba da tattaunawa da 'yan gudun hijirar dake bakin ofishin mu. Za mu bayyana musu su koma cibiyar da aka karbe su. Dan ne za a yi komai. Za mu waye musu kai kan illar hana hanyar da suka yi wa mutane. Dr. Mamman Bukari shine shugaban da'irar Agadez. Shin hankali yayi ga 'yan gudun hijirar kan irin kulawar da ake ba su
a matsayin mu na shugabanni don kana karamar da'ira Agadez muna jan hankalin su dake inda an ka ce kai 'yan gudun hijira kana da duruwa kenan menene haƙƙi amma kuma kana da obligation menene abinda ake ce in kamar in kai ko mutane suna zamna wuri dole zaka bin yanda suke ta yadda harkokin su mu kiran da muke musu to lalle su ji ba su gani wannan kokari da gwamnati yake da kokari da jiha take da sarki shi ma duk yana yi kowa yana ka kokarin shi cikin wannan magance haraka kenan dai daga wajen su ne samu su gyara musu amma mun ji suna ci sun ci Agadez ba wuri bane inda ya kamata su zo su zauna ta to su da su kasa nan sai su kai su ruman da kamata su ji su kai su bala mun dai mun ba su wuri an ba su komi kenan mun musu goma ta arziki
Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
Allah ya saka Masararu har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 10:18 ga shirin mu na gaba
Jama'a barkamu da saki saduwa duku a cikin shirin duniyar Amurka Bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump, majalisar wakilan ta ce ba za ta aika da tuhume-tuhumen da suka yi wa shugaba Trump zuwa gaban majalisar dattawa ba. Har sai majalisar ta dattawa ta amince da ƙa'idojin da za a bi wajen sauraron wannan shari'a. Yau batun da shirin duniyar Amurka zai dubi a kai kenan, wanda zai mai da hankali kan matakin da za a ɗauka nan gaba bayan da aka tsige shugaba Trump. Sunana Mahmud Lalo. Kuma yadda watakila wasu ku suka ji a farkon shirin. Shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce ba za ta mika tuhume-tuhumen da suka kai ga tsige shugaba Trump zuwa majalisar dattawa ba. Har sai majalisar dattawa ta bayyana ƙa'idojin da za a bi wajen sauraron wannan ƙara a gabanta. Yayin taron manema labarai na mako-mako da take yi, Pelosi ta ƙara da cewa ba za kuma su zaɓi masu shigar da ƙara da za su wakilce su a gaban majalisar ba. Har sai an samar da waɗannan ƙa'idoji. Dr. Nasir Damowa, malamin jami'a ne a jihar Florida, ya mana ƙarin bayani kan wannan mataki da zai tunkari majalisar ta dattawa.
To abin da za a ɗauka matakin da za a ɗauka shi ne za a kai wannan yunƙurin da suka yi kamar za su rubuta su kamar bill sai su tura ma majalisar dattawa. Su kuma suna karɓar wannan za su shaida ma Attorney General, Chief Justice na kasa. Wato Justice Roberts kenan. Cewa ga abinda aka yi saboda haka shi zai zama alƙali ga wannan shari'a. Kamar shari'a za a yi. Yanda kasa ana zaman shari'a su ɗan majalisar da ta su ne ɗan abin nan jurors kenan wato masu yanke hukunci. Shi kuma mai gabatar da ƙara wanda ita Nancy Pelosi ta zaɓa. Shi gabatar da ƙara ce ga ƙarar da suka kawo na tsiki.
To shi babban alƙali na ƙasa da ka ambata a baya takamaimai wace irin rawa zai taka a wannan zama idan batun ya ji gaban majalisar ta dattawa?
Shi zai shugabanci abin amma ba zai yanke hukunci ba. Zai zama kamar alƙali ne kawai.
Yayin wata hira da suka yi da abokiyar aikinmu Grace Alher Abdu, Yakubu Lame wanda ke lura da al'amuran siyasar Amurka ya yi ƙarin haske kan dalilan da suka sa ita Pelosi ta ce ba za su mika batun ga majalisar dattawan ba har sai an cika waɗannan ka'idoji.
To yanzu abin da zai faru shine ita speaker wato shugaban majalisar tarayya za ta aika wa majalisar dattawa wannan dalili guda biyu da yasa suka tambuke shugaban kasa. To amma kuma kamar da take cewa bayanin da sai wayan jaridu dazu har yanzu bata san lokacin da za ta aika ba, za ta tsaya ta ga cewa sai majalisar dattawa ta kasa sun bayyana yadda za su yi wannan binciken ko kuma yadda za su yi wannan shari'a saboda su ma su san yadda za su shirya.
Yakubu Lame kenan. To wannan batu na jinkirta kai waɗannan tuhume-tuhume zuwa majalisar dattawan na ci gaba da jan hankulan Amurkawa, kuma manufar ɗaukan wannan mataki a ɓangaren 'yan Democrat ya haifar da ra'ayoyi mabambanta a tsakanin Amurkawa. Hassan Sallau Jibiya shi ma mazaunin nan Amurka ne da ke fashin baki kan siyasar kasar. Yayin kuma wata tattaunawa da suke da abokiyar aikinmu Madina Dahir Mishanu ya mana ƙarin bayani kan abin da yasa yake ganin 'yan Democrat ke jan kafa wajen ɗaukan mataki na gaba.
Yanzu kai ne a ce ka je kotu, idan ka je kotun kuma ka san ba za a yi maka adalci ba, so sai ka ga ba wani amfanin zuwa kotun. To abin da yake faruwa kenan, tunda shi shugaban majalisar dattawa ya fito ya ce ai zai aiki da fadar White House.
Wato zai goya ma Trump baya kenan.
Zai goya ma Trump baya, ba zai kira wasu shaidu ba, kawai za a yi wace da wannan.
To Malam Hassan hakan na nufin kenan, yana nufin duk abin da zai faru da shi dai zai goya ma shugaban baya ne, ba zai bi ka'ida ba?
Abin da dai yanzu kenan yake faɗa kenan, ba zai bi ka'idoyin da aka saba yin wannan shari'a ba a matakin majalisar dattawa, shine a zo a shiga kotu kenan, a kira shaidu daga kowane ɓangare, da ɓangaren shugaban ƙasa da suma ɓangaren da Democrats suma su kira nasu shaidun, a zo su ba da bahasi yanda jama'a kowa zai saurare su kafin a kada ƙuri'ar ƙarshe kenan ta sanatoci wadda za ta yanke hukuncin ko za a tsige shugaba Trump a matakin Senate, wanda shi ne matakin ƙarshe wanda zai ba kujerarsa kuma ba za a tsige shi ba.
Hassan Sallau Jibiya kenan. To lura da cewa siyasar Amurka ta ta'allaka ne kan nuna ɓangaranci na jam'iyya, ko ya yiwuwar tsige shugaba Trump a wannan mataki yake? Ga abin da Yakubu Lame ya ce.
Wato kafin a cire President Trump daga office, dole ne sai majalisar dattawa, sai an samu wato 'yan majalisar dattawa 67 sun jefa kuri'a cewa cire shi daga office. To kuma wanda bai faru ba saboda kamar yadda kika ce 'yan Republican sun fi yawa, wato sun fi rinjaye a majalisar dattawa, saboda haka ba da ra'ayi a cire shi daga office.
To idan dai majalisar dattawan ta wanke shi, shugaban na Amurka zai ci gaba da zama a kan karagar mulki, duk da cewa majalisar wakilai ta tsige shi, amma hakan tamkar tabo ne ta ban masa. A cewar Dr. Nasir Danmuwa.
To makomata shine zai ci gaba zama shugaban kasa. Kawai wannan tabon da aka ba shi cewa an tabbatar shi daga majalisar wakilai shi zai fi shi, amma ba wani abu da zai shafa shi, shahawata game da mulkin da zai ci gaba da yi.
Dr. Nasir Danmuwa kenan. To ana dai sa ran nan da watan Janairun shekara mai zuwa mutum zai isa gaban majalisar dattawan, inda nan ne shugaba Trump zai san makomarsa. Masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin Grace Alher Abdu da Madina Dahir Mishanu da kuma ɗaukacin bakin da aka ji muryoyinsu, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
a gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma sai kwa kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko fadin gwiwa ne da ya fito daga baban gidan Mato, da Abdul Aziz Dangora da kuma Malam Maniti nan. Suka ce muna fatan wannan ziyarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron zai kawo kasar Jamhuriyar Niger ta zama alkhairi ga al'ummar kasar da ma sauran kasashen Afrika musamman na yankin Sahel domin halin da yankin ke tsinci kanshi na rashin zaman lafiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan nahira da ma duniya baki daya. Daga nan sai sakon da ya fito daga Isa Lawan Girgir yace salon VOA Hausa. Rattaba hannu kan kasafin kudin shekara mai zuwa da shugaba Buhari yayi, Allah ya sa ƴan Najeriya su gani a ƙasa domin an dade ana kasafin kudin Najeriya talaka sai dai ya ji a radio. Sai kuma sakon da ya fito daga Ahmadu Abacha yace VOA Hausa ba shakka yaban gwani ya zama dole. Ina jinjinawa dan majalisar mu na karamar hukumar Macina a jihar Yobe wannan barkacalla a jiya Maina bisa ga namijin kokarin da yayi da gyara mana tukka-tukkan ruwan sha da suka lalace a yankin da kuma baiwa masu sana'o'i jari domin su bunƙasa kasuwancin su. Allah ya bashi cigaba da ikon shifida mana ayyukan cigaba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu yace gwamna Abdullahi Umar Ganduje daina cigaba da nuna maitarsa a fili ta yunkurin tube mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu daga kujerarsa. To sai dai muna ƙara tunatar da gwamna Ganduje cewa koda ya tube mai martaba daga kujerarsa to shi ma fa ba zai dawoma a matsayin gwamnan jihar Kano ba, don haka akwai buƙatar ya dinga tuna shi ma sauka zai yi daga wannan kujera. Ta jama'a ku ci gaba turo mana tambayoyinku da ra'ayoyinku sai kuma idan Allah ya kai mu litinin mai zuwa. Godiya muke yi. Juma'a Mubarak, huta lafiya.
Bin tsere kenan da wasiƙun masu saurare. To madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Madina ta dawo da labarai a takaice.
Takarar shugaban kasar Amurka dake kan wato su bakwai dake kan gaba a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. Kasar Habasha ta kaddamar da tauraron dan adam dinta na farko a sararin sama a yau din nan Juma'a daga wata tashar harkokin sama jannati dake kasar China. Hukumomin Habasha da na China dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunkurin daƙile cutar Ebola a ƙasar. A ƙarshe kuma, 'yan sanda a birnin New Delhi na ƙasar India sun haramta gangami a bainar jama'a wanda kwanaki uku kenan zuwa yau Juma'a ake yi fama da shi a ƙasar. 'Yan sandan sun katsa hanyoyin intanet domin ƙoƙarin daƙile zanga-zangar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum takwas.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma zuwa can dare idan za mu sake shigowa da shirinmu na ƙarshe a yinin yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kanku a kan duk wani al'amari da ya shafe ku ko kuma ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Madina Dahir mai shanu da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma ba da umarni, sai injiniyanmu Vasco, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya, sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.